sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da juma'a, barka kuma da asuba. Da fatar an tashi lafiya. Halifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 9 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, Amurka na juyayin rasuwar sarauniyar Ingila wadda ta kukuwa dadewa kan karagar masarautar kasar Elizabeth II. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce za ta daukaka kara kan hukuncin da wata alkali ta yanke na amincewa da bukatar nada wani dan ba ruwa na ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwaso daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Sannan Amurka ta ce za ta ba da taimakon biliyoyin daloli na kayan soji ma Ukraine da sauran kasashen Turai 18 waɗanda ke fuskantar barazana daga Rasha.
To madalla, kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shiga jerin shugabannin kasashen duniya a gurin aikin sakon ta'aziyya ga mahukuntan Ingila akan rasuwar sarauniyar Ingila wato sarauniya Elizabeth II.
Shugaban Muhammadu Buhari ya nuna juyayi nasa da na iyalinsa da dokacin al'ummar Najeriya mutum fiye da miliyan 200.
Na kuma ku ji cewa cibiyar zaman lafiya ta Jami'ar Maiduguri ta kaddamar da wasu littattafai kan batutuwan tsaro da 'yancin dan adam. Sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Amurka na juyayin rasuwar da sarauniyar Ingila wadda ta fi kowa dadewa kan karagar masarautar kasar ta yi jiya Alhamis, yayin da shugabannin kasashe da 'yan siyasa ke ta nuni da rayuwarta ta kwarai da kuma abubuwan da marigayiya sarauniya Elizabeth II din ta cimma. Mai daraja sarauniya Elizabeth II ta mazarce sarauniya ta yi tasiri kan karni su kutum. A duniyar da ake ta samun canje-canje, ta kasance mai sa al'umura su dore, kuma wadda ke daɗaɗa rai da bayar da ƙarfin gwiwa ga 'yan Burtaniya na tsararraki da yawa, a cewar shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidarsa Jill Biden a wata takardar bayani jiya Alhamis. Biden da uwar gidarsa sun je ofishin jakadancin Burtaniya da ke Washington da yammacin jiya Alhamis, inda dukkaninsu biyu suka sa hannu a littafin ta'aziyya. Muna makoki saboda dukkaninku, abinda shugaba Biden ya gaya ma ma'aikata a ofishin jakadancin kenan. Ya ƙara da cewa ta kasance wata mashahuriyar mace, na yi farin ciki da na taɓa ganawa da ita. A halin da ake ciki kuma, Yerima Charles, wanda ya yi ta shiryawa don yiwuwar hawa karagar mulkin a tsawon rayuwarsa, a yanzu lokacin ya zo bayan da ya kai shekaru 73 da haihuwa. Charles, wanda shine mutum mafi yawan shekaru da ya taɓa hawa gadon sarautar Ingila, ya zama sarki Charles na uku jiya Alhamis bayan mutuwar mahaifiyar tashi sarauniya Elizabeth II. Ba a tsaye da ranar da za a rantsar da shi ba. Bayan da ya kammala horon sanin makaman aiki tun yana ɗan yaro, Charles ya zama surar da ke bayyana yadda masarautar ta Ingila ke tafiya da zamani. Shi ne magajin gidan sarautar na farko wanda ba daga gida ya yi makaranta ba, na farko da ya samu digiri na jami'a, kuma na farko da ya tashi a zamanin da 'yan jarida ke zafafa azama, yayin da darajar masarautar ke dusashewa. Ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alkali ta yanke na amincewa da bukatar nada wani dan ba ruwa na ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwato daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida. Ma'aikatar ta kuma nemi alkalin ta gunduma Ellen Cannon da ta dakatar da umarninta na hana ma'aikatar amfani da takardun wajen bincike, yayin da kuma ma'aikatar ta ruga kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya don ƙalubalantar hukuncin da alkalin ta yanke. Jami'an tsaro sun ce za su fuskanci matukar matsala muddin aka yi aiki da umarnin alkali Canon suna masu nuni da cewa rashin sanin iyakar umarnin alkalin ya sa sun jinkirta aikin binciken illar halin da takardun bayanan sirrin waɗanda aka kwato daga Mara Lago suka shiga.
Da jimawa ba Ibrahim Ka'almasi Garba zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shiga jerin shugabannin ƙasashen duniya a gurin aikin sakon ta'aziyya ga mahukuntan Ingila akan rasuwar sarauniyar Ingila wato sarauniya Elizabeth. Malam Garba Shehu babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya wanda ya yarata ba hannu a sakon jaje ga kasar Ingila a madadin shugaba Buhari yayi wa wakilin mu Umar Faruk Musa karin bayani.
Shugaba Muhammadu Buhari ya nuna juyayi nasa da na iyalinsa da tokacin al'ummar Najeriya mutum fiye da miliyan 200 akan wannan babban rashi da masarautar Ingila ta yi da su kansu kasar Ingila da ma duniya gabaki daya. Ta sarauniya Elizabeth wadda ta yi shekara 70 tana kan mulki wadda kusan yawancin 'yan Najeriya ba su san wani ko wata mai mulki na kasar Turai ta Ingila ba banda sarauniya Elizabeth. Ya yaba da irin hali nata na jajircewa na mutuntawa na al'ummomi daban-daban na kariya ga mutunci ga haƙƙi ba wai na al'ummar ƙasarta ba har na ƙasashe daban-daban na duniya. Hakika ji shugaba Muhammadu Buhari tarihin Najeriya ba zai kammalu ba sai an yi batu na irin gudunmawa da kyakkyawar hulɗa ta dangantaka da ƙasar da ta renita ta Ingila a kuma ƙarƙashi na mulki na ita sarauniya Elizabeth.
Menene zai faru ko menene sakamako ko zai kasance a diplomasiyance a kan rasuwar Queen Elizabeth ga mu'amala da Najeriya da Ingila?
To, a yanzu dai Yarima Charles ya dare gadon sarauta kamar yadda doka da kuma tsari na kasarsu ya ajiye. Kuma abin godiya ga Ubangiji shine shi kansa Yarima Charles yana da kyakkyawar hulɗa da shugabannin Najeriya musamman tsakaninsa da shugaba Muhammadu Buhari. Fatanmu shine sai dai a samu ƙarin haɓaka, a samu ƙarin cigaba da inganci a irin kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin Najeriya da ƙasar Ingila. Ba dai a samu cigaba ba, sai dai a samu cigaba cikin nufin Ubangiji.
Saboda haka akwai wani abu da za a yi a Najeriya don juyayin rasuwarta ko kuwa hutu za a yi ko wani abu dai wanda zai nuna kamar Najeriya ma tana juyayin wannan rasuwar?
Mun miƙa wannan saƙo na ta'aziyya ga ƙasar Ingila da kuma sabon sarki Charles da al'ummar ƙasar Ingila. Abinda zai biyo baya zai fi saho ne akan irin tsare-tsare da su kansu ƙasar Ingila za ta fito da shi. Saboda haka su ake zuba ido mu ga ina suka dafa akan abinda zai biyo baya.
Malam Garba Shehu kenan mai bawa shugaba Buhari shawara kan yada labarai a hirarsa da Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da ƙarshen labaran duniya.
To Hanifa, jiya Alhamis Amurka ta ce tana shirin tura tallafin soji na dala biliyan 2.2 ma Ukraine da wasu kasashen Turai 18 waɗanda irin takallar da Russia ke yi ke barazana gare su, banda kuma kayan yaƙi na dala 675 da za ta baiwa gwamnatin Ukraine kai tsaye a matsayin wani sabon tallafi don ta ci gaba da yaƙar mamayar da Russia ke mata. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyarar bazata Ukraine don sanar da su wannan tallafin, don kuma ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Gwarazan mayakan Ukraine masu ban al'ajabi waɗanda ke sahun gaba na ci gaba da yaƙi don kare 'yancin ƙasarsu, a cewar Blinken a wani jawabi bayan ganawa da shugaba Zelensky. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya ƙara jaddada ƙudurin shugaba Joe Biden na goyon bayan Ukraine daga nan har zuwa duk tsawon lokacin da ake buƙatar hakan. A ƙarshe, Amurka ta sha alwashin ci gaba da haɗa gwiwa da Pakistan don sauƙaƙa ɓarnar da aka gani sanadiyar mummunar ambaliya da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,400 ciki har da yara 496 baya ga sauran miliyoyin 'yan ƙasar da iftila'in ya shafe su. Mun iso nan ne a daidai lokacin da Pakistan ke cikin wani mawuyacin lokaci. Ambaliyar ta yi matuƙar ɓarna a ƙasar, kuma al'amarin na jan hankalin al'ummar duniya, a cewar Derek Chollet, wani babban jami'in diplomasiyya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Bayan ganawa da shugabannin Pakistan a birnin Islamabad, jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya ce shi da tawagarsa na ziyara a ƙasar ne don nuna goyon bayansu ga 'yan ƙasar da kuma nuna cewa Amurka na tare da Pakistan a wannan al'amari da ta samu kanta.
Gaishe da Ibrahim Ka'almasi Garba. A ci gaba da lalubo hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi yankin arewacin Najeriya da ma take haƙƙin bil'adama. Cibiyar samar da zaman lafiya da diflomasiya da ci gaban al'umma ta Jami'ar Maiduguri ta gudanar da bincike da ya kai ga wallafa wasu littattafai biyu da ake ganin za su taimaka wajen magance matsalar. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Babban daraktan cibiyar samar da zaman lafiya da diplomasiya da cigaban al'umma na Jami'ar Maiduguri, Abubakar Ma'azu, ya bayyana cewa littattafan biyu na kunshe da binciken masana kan ayyukan ta'addancin mayakan kungiyar Boko Haram a yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, da rikicin manoma da makiyaya, har ma da rikice-rikicen kabilanci da na addini a jihohin Plateau da Kaduna.
Na farko dai, waɗannan takardun ba lokaci guda aka zauna aka rubuta su ba. Mun tattaro masana ne daga jami'o'i daban-daban, suka zauna suka yi bincike. Na farko yana magana tsaro da kare haƙƙin ɗan adam, na biyu kuma yadda 'yan gidan jarida da talabijin suke bada labarai game da tsaro da masauransu. A ciki kuma akwai bayanai na hanyoyi da za a bi a samu fahimtar juna, alaka mai kyau don saboda a kare al'umma gabaki ɗaya.
Littattafan dai sun maida hankali ne kan matsalolin tsaro a Najeriya baki ɗaya, da ma take haƙƙin bil'adama, wanda gidauniyar MacArthur ta ƙasar Amurka ta bada gudunmawa wajen aikin bincike da wallafawa. Ana kuma sa ran wannan yunkuri zai matuƙar taimaka wa al'umman Najeriya, kamar yadda yayi Abubakar, shugaban tsare-tsare na cibiyar, ya yi ƙari a kai.
Daga cikin binciken da yawanci suka yi, dauki kowane bangare daban, an yi bincike a kan wannan matsalan rashin tsaro, kuma aka duba ta ina wannan abin ya shafi haƙƙin bil'adama. Daga ciki kuma abinda aka yi kokarin a yi shi ne a nemo mafita, a bada hanyoyi da za a magance wannan abubuwa. Wanda suka yi rubutu akan wannan bangaren duk sun duba yanayin abin ke faruwa, suka kuma fito da hanyoyin da suke ganin cewa idan aka amfani da wannan hanyoyin zai taimaka wajen magance wannan matsaloli. Daga ciki akwai kira ga gwamnati da duk wanda ake tunani cewa in suka saka hannu za a iya magance wannan matsalolin. Duka an kawo zancen su a cikin wannan litafi, wanda ya gani zai ga ta inda za a kokarta a ga cewa magance wannan matsaloli.
La'akari da irin gudunmawar da kafafen yaɗa labarai musamman na zamani a yanar gizo ke takawa wajen bayyana bayanai da suka jibanci tsaro da take haƙƙin bil'adama, an yi kira ga 'yan jaridu da su yi taka tsantsan tare da gabatar da sahihan bincike don guje yaɗa labarai da ka iya tada zaune tsaye, a cewar Kabiru Dakata na cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da tabbatar da adalci Kaja.
Kafar sada zumunta ta zamanto ta kafa da yanzu dole zamani yana tafiya da ita, amma kuma kamar kowane abu tana da alfaninta tana kuma da matsalarta. Saboda haka abin da ya kamata shine su al'umma su daina ɗauka, su daina aiki da abin da suka gani ta kafar sada zumunta lokaci daya. Yayin da kaga abu a kafar sada zumunta, dole ne sai ka yi bincike, ka tabbatar da cewa wannan abin da aka sa yana da inganci, yana da daga inda aka samu shi, sannan kuma yana da zai iya taimakawa mutane. Idan bai cika waɗannan ka'idodi ba, so ba shi da amfani ma kai amfani da shi, sannan ba shi da amfani ka yada shi.
Ana dai fatan sakonnin da aka tattaro cikin littattafan za su isa ga al'umma Najeriya tare da amfanin su ta hanyoyi daban-daban wajen rage matsalan al'amuran tsaro tare da tauye haƙƙin bil'adama a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da ta aiko mana da wannan rahoto. A shirinmu na hantsi za a ji wannan rahoto na musamman kan marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu.
Tun kafin ta san za ta zama sarauniyar Ingila, ta kasance mai nuna ɗabi'u da girma da martabar Burtaniya.
I declare before you all.
Ina shaidawa a gaban ku cewa dukkan rayuwata, ko ta nisa ko akasin haka, za ta dukufa ne ga yi muku hidima da kuma yin hidima ga gidan sarautarmu mai girma.
To which we all belong.
Yayin da take 'yan shekara 25, sarauniyar Elizabeth ta hau karagar mulki bayan rasuwar mahaifinta George na shida, kusan shekara 5 bayan ta auri Yarima Philip wanda aka haifa a Girka. A zamanin mulkinta na sama da shekaru 70, ta shaida yadda aka samu gagarumin ci gaba na al'umma da fasahar zamani a daidai lokacin da ta yi gargadi game da illar da ke tattare da yin watsi da ta'adin mutan da masu amfani har yanzu, yayin da ake cin gajiyar fasahohin zamani.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Dalamu dai duk da janye yajin aikin kungiyar dillalan mai ta ƙasa Ibman, har yanzu akwai wata alamar tuhuma.
Mu ainihin kungiyar dillalan mai masu zaman kansu bamu umurci cewa ai wannan yajin aiki ba, kuma yanzu an jaye shi.
Game da maganar yuwar tururuwar tuttuɗowa zuwa dandalin dire zabe, kuwa wasu ƴan ƙasa ne ke ganin har yanzu dai akwai sauran gwarama.
Abin da zai farfado da ƙwarin gwiwar jama'a su kada ƙuri'ansu kuma su fito shine yin gaskiya, dakile cin rashawa da kuma farfado da tattalin arzikin kasa yadda kowa zai ci albarkar demokradiyyar kanta.
To haka wannan abin ya same mu a siyasa. Maza sun tauye haƙƙi, sun hana walwala, kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati. Game da rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna, kuwa wasu balli ne ke gaya wa duniya cewa abin da aka musu a zaben fidda gwani su ma idan an fita zaben duka gari za su rama.
Duk ƴan takarar da suka yi tare da zaɗin mun kashe miliyoyin nairori, me kake so mu mishi? In dai bai gyara ba, in an faɗi a kujerar gwamnati a jihar Kaduna 100% shekadu.
Daga jihar Bauchin da magoya bayan tsohon gwamnan jihar suka fantsama zuwa cikin jam'iyyu, kuwa wasu bangare na jam'iyyar ne suka ce suna nan cikin jam'iyyar APC dan su yanzu ma suka ga gurin zama.
Tunda mun gane ba sa son mu gidan to mu ba sa son mu. Mun dawo PDP dan mu ko so mu supporting gwamnati.
Ya zama dole mu tabbatar da jama'a mu da jam'iyyar APC cewa muna nan a APC in Allah su yarda.
Wadannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da tsarin siyakin siyasa ta hanyar hikima. Shiri na 82 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da suke cewa ya riga ya girma. Meyuwa girman kuma tsakanin shugabannin kungiyar dillalan mai wato Ibman yasa aka samu wani abu mai kama da yar takaddama. Domin kuwa duk da janye yajin aikin direction kungiyar Arewacin Najeriya ya tafi mataimakin shugaban kungiyar dillalan na ƙasa Alhaji Abubakar mai gandu ɗakin gari ya ce yana ganin kusan kungiyar ta samu abin da take nema.
Mu ainihin kungiyar dillalan mai masu zaman kansu bamu umurci cewa ai wannan yajin aiki ba, illa wani sashe ne daga cikin mu sune suka ce a je wannan yajin aiki, kuma yanzu an jaye shi.
To gidan naku a rabe yake kenan?
A gidan mu ba yana a rabe ba, illa dai wasu daga cikin mu ne suka fito suka ce ya kamata ai wannan yajin aiki.
To nawa kuke bi a yanzu gaba ɗaya?
Yanzu
yanzu abin da muke bi ya ta samu wajen kusan biliyan 200.
To ya za ku yi kenan yanzu tunda kun janye yajin aiki? Kun cimma wata yarjejeniya ne da hukumar?
Eh, kamar yarjejeniyar da aka samu da hukuma ta yi bayanin cewa nan zuwa sati biyu za mu ga cewa sun yi biya mai yawa ba kamar yadda suke biya a da ba.
Jinkirin jan kafar sabunta katin kada ƙuri'a da wasu ƴan ƙasa suka yi ya sa wasu masana harkokin siyasa ganin wasu ƴan Najeriyan fa siyasar kawai suke kyama. Sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero ta Kano Farfesa Habu Muhammad Fage ya ce ya kamata ƴan Najeriya su sake lissafi don kada daga baya su zo su yi nadama.
Na farko dai shi ɗan Najeriya kullun yana duba demokradiyya din nan kamar ma ba a samu wani ci gaba ba. Yau kayan masarufi ma ya gagari jama'a. Na biyu kuma akwai rashin kwanciyar hankali wanda ya addabi mutane. Na uku kuma akwai rashin aminci na shugabanci kansa. To sai wasu sai zamanto cewa sun gano ma cewar wannan kamar yaudara ne. Da yawa suka ce ma su ba za su je su register ba, wasu suka ce ba za su ma su je su kada ƙuri'a su ba.
Menene zai farfado da wannan ƙwarin gwiwa din?
Abinda zai farfado da ƙwarin gwiwar jama'a su kada ƙuri'an su kuma su fito shine yin gaskiya, dakile cin rashawa, aiwatar da shugabanci wajen bujuro da sauƙin rayuwa ga jama'a da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasa yadda kowa zai ci albarkar wato demokradiyyar kanta.
Ita kuwa wata jigo a tafiyar takatakar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari karan farko Hajiya Binta Mu'azu ta ce maza suka hana mata su kuni a siyasar amma za su sha mamaki idan an zo zabe na gaba domin ko da matan ake takama.
Ina son in gaya miki cewa wallahi mata sun fito yanda ba kya zata. Tunda nake ban taba ganin da mata suka karbi maganan tafiyan siyasa irin wannan lokaci ba. To har wannan abin ya same mu a siyasa. Maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati. Ba wani maganar rifewa. Abubuwan sun riga su suka sa a gaba sai wanda suka ce. Saboda haka in kika tafi kuka ne ko ina a states din da suke Najeriya nan.
Hajiya, yawancin waɗanda ke kada ƙuri'u da ke kawo waɗannan mutane kan mukamin su mata ne. Me yasa ba za ku fito ku nuna musu ikon ku ba?
Ai bari in gaya miki da muka ji jiki. Ni ban shiga na fito na nemi takara ba din na san cewa ba gaskiyan za a yi ba. Ni kuma duk abin da zan yi da ba zan kawo abin da zai taimaka mu mutane ba. A halin gaskiya babu amfani.
To yanzu ya za ku yi in lokacin zabe ya zo a matsayin ku na mata?
Ni ko ban gaya miki na ce ga yanda za a yi ba. Ni na san ƴan uwana mata na shirin nuna matsayin su a wannan tafiya. Kuma 2023 ba maganan party bane.
Tun bayan kammala zaben fidda gwani cikin jam'iyyar PDP a jihar Kaduna ake ganin kamar wasu sun ja layin da za a ce akwai sauran rigima. Tsohon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Alhaji Ya'u Usman Sa'in jama'a ya ce bayan kammala zaben fidda gwanin an jefar da gwanin su gefe guda kuma idan ba a gyara ba a ranar zabe su ma za su rama.
An tsinci tsohon gwamnan mu Ahmed Muhammad Makarfi tare da dan takarar APC Ubasani a kasan London. Wannan abin ya ba kowa tsoro kuma in haka siyasa take za mu iya cewa to kamar ya ci amanan jam'iyya.
Amma kuna nufin in ana siyasa shi kenan ba za a huda da wasu ƴan jam'iyya ba?
A'a, bai dace ba za a huda da wasu ƴan jam'iyya ba. Amma menene dangantakan shi da Ubasani da zai je bikin dan shi an mun ji hidiman da yayi? To kaga dole ka sa ayin tambaya a wannan.
Ba kwa gudun wani ya buga muku misali da zuwa daurin auren dan gidan Buhari da shi ma Atiku yayi?
Eh, wannan ai a matsayin shi na tsohon shugaban kasa ne. Akwai babban kalubale a gaban mu saboda kan ƴan jam'iyya a rabe yake. Maganan Isa ya ci zabe gaskiya tala idan baki ne mu a yadda muke gari.
Kila mutane su ce ba ku fito da wasu matsaloli irin waɗannan ba sai yanzu bayan an gama zaben fidda gwani kila ba ku yi nasara ba.
Ka kashe kuɗin ka duk ƴan takarar da suka yi tare da zaɓen mun kashe miliyoyin nairori me kake so mu mun bi shi har gidan shi. Saboda haka wannan shine matsayin da muke ciki in dai bai gyara ba in an faɗi a gujeran gwamnati a jihar Kaduna za mu ba mu ƙarfi laifi cewa 100% shekadin.
Amma ku za ku bi wannan tafiya ko ko tunda kuna da damuwa kuma ba za ku yi tafiya ba?
Mu MPDP ne ko ba za mu fita ba, amma aikin da za mu yi a matsayin mu na MPDP ba matsayin mu na wanda muke takara ba.
Da alamu dai kalaman tsohon gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullah Abakar ya kara kawunan magoya bayan da aka ce sun fara taho mu gama. Tunima dai magoya bayan tsohon gwamnan da suka ga wasu daga cikin su sun koma cikin jam'iyyar PDP suka kira wani taron da ɗaya daga cikin su Honorable Isa Matori ya tabbatarwa da duniya suna cikin jam'iyyar APC don su yanzu ma suka ga gurin zama.
Wannan abin da suka dauka wani kila ce ba ma tare da ita ba ma cikin ita. Kuma mun dauki wannan mataki ne saboda mun samu hujja daga shi kansa shugaban mu Gwamnati Ahmed Abubakar ya fito ran 28 ga watan August wanda ya nuna cewa shi yana APC. amma ba zai hana kowa wanda yake ganin cewa zai kuma tafiya ya kuma fara aiki. To wannan dalili yasa muka ga tashi cewa da APC muka ga ya zama dole mu tabbatar da jama'mu da tafiyar APC cewa muna nan a APC in Allah ya zuwa.
Sai dai Agitated Audu Silaka Tagun din da shine ya takarar mataimakin gwamna ga tsohon gwamnan jihar Bauchi ya ce wulakanci suka ga ana yi wa tsohon gwamnan a cikin jam'iyyar APC da su suka kafa tashi yasa suka koma jam'iyyar PDP da suke ganin a can ne za su samu dama.
Shi dai mai gidan namu Abubakar Bazai ya ce ba zai bar APC ba amma ba zai hana kowa yin ra'ayin sa ba. To mu dinan da kaga mun kafa wannan komiti ra'ayin mu ne tunda mun gane ba sa son mai gidan mu to mu ba sa son ko ba za ka je ka zo na wurin da ba a san ka ba. To mu ai APDP ka je da goma ga ran mai dewa da suka koma NNPP da goma dewa da suka tsaya APC. To amma mu mun dawo PDP dan mu kuso mu supportin gwamnati wani abu ma da ya burge mu da gwamnatin kaura duk projects din MB kaura ya karasa.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako. Sai dai kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan kudurin da ake ganin da su suke takama. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 262 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka dafe babu wata gaddama. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma dai Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne wannan shiri ke ta ƙara sama. Sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shiri an gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai a saurari nasihar Juma'a.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنانا إبراهيم أبو بكر آدم الفلاتي دقا كنجر شمس الإسلام دفر كودي مسمى النسيحة تيو ناسو إيما ينقوى مسلمي مالمي مسمى مكرن تأديني cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa ma ƙasar nan zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu. Mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kowa akwai rawar da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a ba. Dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale wadanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu. Rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin maida al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta wadannan al'amura. Domin waɗannan mutane waɗanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah. Allah ne ya yi su kamar yadda Allah ne ya yi kowa. Saboda haka Allah ne ya yi maganin su. Saboda haka idan abin daga laifinmu ne Allah ne maganin abun. Idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun. Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli gabaki ɗaya. Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu 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 Allah Allah.
Masha Allah. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da labarai a takaice.
To Hanifa, Amurka na juyayin rasuwar sarauniyar Ingila wadda ta fi kowa dadewa kan karagar masarautar kasar Elizabeth ta biyu. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alkali ta yanke na amincewa da buƙatar naɗa wani ɗan ba ruwana ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwaso daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump.